Sashen Sa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 7 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, haɗakar kungiyoyin ƴan uwa mata a musulunci sun gudanar da taron ranar karfafawa mata sa hijabi, wato World Hijab Day. Da kuma ranar wayar da kai game da cutar daji, wato World Cancer Day, a rana guda.
To amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki sa hijabi, kin ga an shiga cikin hakim. Kuma wannan abun ya fi tada mana hankali a wajen makarantu. Muna sai ƴaƴanmu su riga sun balaga su je makaranta, sai a ce ba za ta sa hijabi, ba za ta sa dogon siki. Shekara 10 da ya wuce muna kawo kuma muna samun nasara, kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara. Muna kira ga gwamnati, abin da ya shafi NYS bautan ƙasa, gaskiya ana tozarta ƴaƴanmu, ana sa su sa kayan da bai kamata a daya da su sa ba. To a duba wannan, a bamu mu ma dama
za kuma mu garzaya kasar Ghana, inda fiye da shekaru 10 kenan da gwamnatin kasar ta sanya hannu a dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa. To sai dai har zuwa wannan lokaci masu fama da nakasa basu ga tasirin wannan doka ba. Sannan a shirye-shiryen da muke gabatarwa kan zaben Najeriya, kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar da take da shi da zaben, yau ma za mu sake duba jihar Edo, inda wani dan jihar da muka zanta da shi ya ce duk da wasu 'yan tashi-tashin hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zabe mai zuwa. Za kuma aje labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, gasar filu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin gabatar da jawabinsa na biyu a daren yau Talata, a wani muhimmin lokaci bayan lashe rabin wa'adinsa na shekaru hudu yana shugabancin kasar, inda Amurka da dama ke ganin bai yi abin a zo a gani ba ya zuwa yanzu, yayin da yake shirin kare kansa ta hanyar bayyana wa Amurka nasarar da ya samu. Wani sabon rahoton ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na Washington Post da ABC News ya gano cewa kashi 62 cikin 100 na Amurkawa suna tunanin gwamnatinsa ba ta tsinana komai ba ko ya yi aiki kaɗan a cikin shekaru biyu da ya yi. A halin da ake ciki kuma, Biden ya sha yin tsokaci kan dubin da ba ta sabbin ayyukan yi da gwamnatinsa ta samar, da zartar da dokar yaƙi da sauyin yanayi da kuma samar da kuɗaɗen gyara lamura da taɓarɓarewar tituna da gadoji na ƙasar, tare da jagorancinsa na ƙawancen ƙasashen yamma da ke yaƙi da yaƙin Rasha a Ukraine. Biden mai shekaru 80 da haihuwa da alama yana son yin kamfen ɗin sake zaben 2024, kuma jawabin shekara-shekara ga Amurkawa ya ba shi damar yin magana da majalisar da ke da rarrabuwar kawuna a siyasance, wanda yanzu manyan abokan adawa 'yan Republican su ne ke da rinjaye a majalisar wakilai. Yau Talata, masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya sun ci gaba da aikin gano mutanen da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa yankin jiya Litinin, tare da halaka mutane sama da 7,200. Bayan samun yanayin sanyi mai tsanani, an samu ƙarin wasu girgizar ƙasa kwana guda bayan girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.8. Fiye da 20 daga cikinsu sun auna girmansu ya kai maki 4 na ma'aunin girgizar ƙasa, inda suka girgiza yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya bayyana goyon bayansa ga mutanen Turkiyya da Siriya. Ya ce a wannan lokacin na baƙin ciki da ba za a iya kwatantawa ba, kuma ya ce alƙaluman waɗanda suka mutu ba su nuna ɓacin rai da asarar da iyalai ke fuskanta a halin yanzu ba, waɗanda suka rasa uwa, uba, ɗa da sauran iyalai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na shirin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ya yi gargaɗin tsatsauran ra'ayi na ƙaruwa a yankin kudu da hamada Sahara, tare da yin barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don 'yan baya masu zuwa nan gaba. Ƙasashen Afirka da ke kudu da hamada Sahara sun zama sabuwar cibiyar tarzoma a duniya, inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a shekarar 2021. fiye da kashi 1/3 na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen Afirka hudu kawai: Burkina Faso da Mali da Niger da kuma Somalia. Achim Stena, jami'in hukumar UNDP, ya ce rahoton na hukumarsa ya ba da sabon haske kan abin da yake sa mutane shiga ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi da ke saurin ƙaruwa. Ya jaddada muhimmancin fahimtar dalilin da ya sa ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi ke iya samun nasarar shiga cikin ƙasashe ko al'ummomi da kuma yadda suke yaɗa manufofinsu. Kusan maza da mata 2,200 wato a ƙasashe 8 da suka haɗa da Burkina Faso da Kamaru da Chad da Mali da Nijar da Najeriya da Somalia da Sudan an hira da su don binciken. Fiye da 1,000 tsaffin mambobin waɗannan ƙungiyoyi ne. Duka da wanda suka shiga don ra'ayinsu, sai kuma waɗanda aka tilasta musu shiga. Fiye da mutane 10 ne suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a kudancin ƙasar Peru. Hukumomi sun ce wasu da dama sun jikkata ko kuma sun ɓace a cikin bala'in wanda ya afku sakamakon ruwan sama da aka shafa kwanaki da dama ana yi a yankin. Ƙauyuka da dama na ƙarƙashin tarin laka da duwatsu, inda yankin da ya fi shafa shi ne ƙaramar hukumar Nicolas da ke lardin Kamana. Wannan bala'i shi ne rikicin baya-bayan nan da ya afku a ƙasar Peru, wadda ke fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan haɓarar da shugaba Pedro Castillo a farkon watan Disamba. Mutane da dama ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikkata sakamakon tarzomar. Daga ƙarshe aƙalla mutane 38 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 130 suka jikkata sakamakon faɗan da aka shafa kwanaki 2 ana gubzawa a garin Las Anod da ke gabashin Somaliland. Jami'an kiwon lafiya kuma sun bayar da rahoton cewa babban asibitin birnin Las Anod da babban cibiyar kula da lafiya ta garin sun fuskanci turmutsutsu da ake kyauta zaton. Muna nan mun fuskanci gobara har guda 4 wadda ta lalata wasu sassan ofishinmu, in ji Ahmed Muhammad Hassan, daraktan asibitin. Hassan ya ce an kai harin ne a ranar Litinin da Talata, kuma wasu daga cikin ma'aikatan da majinyata sun tsere daga asibitin da neman tsira a wani wurin na daban. Hassan ya kuma ce sun samu rahoton asarar rayuka a wasu asibitocin, amma bai bayar da ƙarin alƙaluma ba saboda baya hulɗa da waɗannan cibiyoyin kiwon lafiyan.
Haka da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ganin yadda hijabi yake da tasiri wajen suturar ta jiki tare da kare martabar mata ya sa haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a musulunci a Najeriya suka gudanar da taron ranar ƙarfafawa mata sa hijabi, wato World Hijab Day, da kuma ranar wayar da kai game da cutar daji, wato World Cancer Day. A rana guda, shugabar ƙungiyar ta mata ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Hajiya Rahama Musa Sani, ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki, amma ba za su karaya ba. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Taken ranakun na wannan shekarar shine hijabi ya fi gaban lullubi kuma kowa ya cancanci samun maganin cutar daji. Shugabar kungiyar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Hajiya Rahma Musa Sani, ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki, amma ba za su karaya ba har sai haƙar su ta cimma ruwa.
To, amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki sa hijabi, kinga an shiga cikin hakkinmu. Kuma wannan abun ya fi tada mana hankali a wajen makarantu. Muna ƴaƴan musu daga sun balaga su je makaranta sai a ce ba za ta sa hijabi, ba za ta sa dogon skirt. Shekara 10 da ya wuce muna kawo kuma muna samun nasara, kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara. Muna kira ga gwamnati, abin da ya shafi NYS Bauchan ƙasa, gaskiya ana tozarta ƴaƴanmu, ana sa su sa kayan da bai kamata a da yadda su sa ba. To, a duba wannan, a bamu mu ma dama na ƴaƴanmu su sa abin da ya kamata.
Hajiya Aisha ya bawa Bukar Ali, wacce ta wakilci Hajiya Amina na Madisambu, ta ja hankalin mata game da saka hijabi a kowane yanayi.
Mata su zama suna cikin hijabinsu a duk inda suka nemi kansu, ko a ofis ɗinsu, ko duk abin da zai sa su fita daga gida, su zamanto sun sa hijab ɗinsu, sun fito a cikin yanda hadis ya faɗa da kuma yanda aka gaya mana a matan musulmi. Kuma yara su zaman cewa suna cikin hijabi, duk wani sana'ar da suke so su yi, wani profession da suke so su zaba, kada ya tsayar musu cewa ba za su iya sa hijab ne shine ba za su yi ba.
A nasa bangaren, shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali yayi.
Ga shari'a dai babu wata rana da aka kebe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi, domin turar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi ya fada wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke, cewa su yi rufi da mayafansu, su lullube fuskokinsu, babu abin da aka amince su bari sai dai fuskoki da kuma tafukansu. Tun ranar da aka saukar da wannan aya, to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma. Amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan, ko dan ci gaban zamani, ko dan jan hankalin wasu, to lalle babu shakka akwai buƙatar a fahimtar da mutane.
Dr. Shehu Umar, ƙwararren likita ne a fannin ciwon daji, yayi bayanin kan wasu daga cikin abubuwan da ke bada kariya game da cutar daji.
Daga cikin cututtukan daji da ke damun mutane akwai kuma na fata, wanda yawan alaka da hasken rana yana janyo shi. To idan mata suna sa hijabi sosai, ya zama kamar wani garkuwa ne gare su, fata su kamu da cutan daji na fata.
Ƙwararriyar likita a wannan fani Dr. Basira Hannafi Lawal ta ce irin waɗannan taron kan taimaka wajen fahimtar da jama'a game da mahimmancin zuwa asibiti.
Akwai mata da zaka ga sun zo, by the time suka zo ciwo ya riga ya yi nisa, ga ba kuɗi ko ba yanda za ka yi da mutum. To amma in aka shiga irin ƙauyukan nan sako-sako, lungu-lungu, aka je aka wayar da su, to kin ga ko za a samu mutane su dinga zuwa asibiti da wuri, a musu magani da wuri, su samu sauƙin rayuwa.
Sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman. A wannan taron mun ƙara bayyana wasu jita-jita da ake jin labari da wanda babu gaskiya a cikinsu. Kuma an shirya wani fanni kuma daban da suke waje suna ta gwaje mutane. Har an shirya ma a clinic ɗin National Mosque, an shirya yadda wasu za su je su yi gwajin bakin mahaifa.
A duk shekara dai ana samun mutum miliyan 20 da ke kamuwa da cutar daji a faɗin duniya, yayin da ake samun mutum 125,000 da ke kamuwa da cutar a Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaishe ki Hawwa Umar da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, a ci gaba da shirye-shiryenmu na zabe da muke gabatarwa akan tarihin jihohin kasar da kuma nasabar su da zaben. Yanzu za mu sake duba jihar Edo, inda wani ɗan jihar da ya zanta da muryar Amurka ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula, ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zabe mai gabatowa. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto daga garin Port Harcourt ya haɗa mana shirin.
Jihar Edo dai da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963, haka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991, zamanin mulkin soji na tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ibrahim Bunmasi Babangida. Haka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine Colonel E. John, shi ma Musa Loki Ibinediam ya yi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000. Jihar Edo dai yana da ƙananan hukumomi 18 a cikinta. Haka kuma jihar ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula, musamman na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa, wanda hakan ya yi jillin hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Musta Adan Oshomole ya zama gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN, kuma ya yi mulki wa'adi na biyu. Sai kuma gwamnan na yanzu da ke zama Doya da Manja da tsohon gwamna Adan Oshomole, bayan raba gari da suka yi, wato gwamna Gideon Obaseki ya yi gwamna, kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu. To sai dai jihar ta Edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan Najeriya. Musa Gideon Oropa wani ɗan jihar ta Edo ne, kuma ga abin da yake cewa.
Well, in Edo state there is so much security threat, but whatever that is happening in our neighboring, we are concerned about.
A jihar Edo babu wata dogon matsala ta tsaro, duk da yake makwabtan jihar irin su Delta, Anambra, lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo, kuma dole ne mu damu. Ya kamata hukumomin tsaro su ɗauki matakan da suka dace. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya na nuna matukar fargaba, kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su ƙara inganta tsaro ba, yayin da ya tabarbare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya, to lalle akwai barazana yayin babban zabe na ƙasa dake dab da zuwa. Profesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a ƙasar.
Gaskiya abin da ke faruwa yanzu babu wani kwakwaran shi da mutane suka gani a fili daga bangaren jami'ar ko ita karan kanta gwamnati ta magance matsalolin tsaro da ke tasowa a wayannan yankuna na kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. An shafe watanni ta mai cewa yan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashi-tashin hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan gilla, irin kisan wulakanci da ake mawa hafta da manyan jami'an tsaro da manyan mutane a wayannan yankuna. Kuma har ya zuwa yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin daƙile irin wayannan tashi-tashin hankula da kuma kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zabe a yankin na Niger Delta, duk kuwa da babbar barazana ta tsaro da 'yan bindiga suka yi. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta ƙasa.
Hukumar zabe tana da ƙwarin gwiwa raba katina da ma gudanar da zaben. Hare-haren ya dan ragu ba kaman kwanakin baya ba, kuma duka wannan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa din da matsin lamba da hukumar zaɓe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a cikin harkan zaben, na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi. Idan muka duba hari na baya-bayan nan da aka yi a ofishinmu da yake Enugu South, a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba, tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu ƙonawa saboda jami'an tsaro sun kawo ɗauki da wuri. Saboda haka muna da ƙwarin gwiwa kuma muna sa ran tsaron zai daɗa inganta, zai daɗa ƙaruwa, ya kuma ba mu damun gudanar da zaben.
Hukumomin tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su ƙara ɗaukar matakai na inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na ƙasa da ma bayan zaɓuɓɓukan. Muhammad Dankwara shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da ya haɗa mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To bari mu garzaya kasar Ghana, inda fiye da shekaru goma kenan da gwamnatin kasar ta sanya hannu a dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa. To sai dai har zuwa wannan lokaci masu fama da nakasa ba su ganin tasirin wannan doka. Da dama daga cikin masu nakasa a kasar suna cikin mawuyacin hali sakamakon dakatar da sana'arsu ta karɓar harajin hanyar mota wacce suka shafe shekaru suna dogara da ita. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam daga birnin Kumasi ya aiko mana da rahoton.
Tun lokacin da gwamnatin Ghana ta dakatar da tsarin karɓar harajin hanyar mota shekaru biyu da suka wuce, Faustina Ofori mai fama da nakasa ta rasa sana'ar yi. Hakan ya kawo mata babban kalubale wajen ilmantar da 'ya'yanta da ma tafiyar da rayuwarta gabaki daya. Tun lokacin da gwamnati ya dakatar da sana'ar mu ta karɓar harajin titi, na shiga cikin matsala sosai. 'Ya'yana ba sa iya zuwa makaranta. Muna roƙon gwamnati da ya tausaya mana, saboda mu masu fama da nakasa muna shan wahala sosai tukuna mu samu sana'a a kasar. A shekarar 2006, gwamnatin Ghana ta sanya hannu akan dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa. Dokar ta tanadi yi samarwa masu fama da nakasa ayyukan yi a ma'aikatu na gwamnati. Sannan kamfanoni masu zaman kansu da suka ɗauki masu nakasa aiki za su samu rangwame na haraji da suke biya. Mun san cewa matsalolin da muke fuskanta za su ragu. amma karuwa suke ta yi yau da kullum. An samar da dokar inganta rayuwar masu fama da nakasa a shekarar 2006 wadda zai ba mu damar aikin gwamnati da mu'amala da jama'a, amma kuwa har ila yau matsalolin karuwa suke ta yi. An shafe fiye da shekara 10 kenan tun lokacin da dokan ya bukaci da duk wuraren da ake taruwar jama'a a samar mana da hanyar mu domin mu ringa kai da kawowa, amma har ila yau hakan bai tabbata ba. Ita sana'ar da gwamnati ya samar ma wasu mambobin mu ya dakatar da shi, a don haka wasu daga cikin mu suna mutuwa sakamakon rashin sana'a. Masu babatukan kare hakokin bil'adama na ganin rashin inganta rayuwar masu fama da nakasa zai sanya su komawa bakin titi domin yin barace-barace.
Ya bar rayuwar su ya kare ta barbarewa. Da yawan su kusan sun koma su da su koma su yi bara. Kan tun gare ya sa da yawan sun samu dama sun taimaka ma iyalin su samu sana'a sun je su da makamancin su. Shin muna ganin kaman janyewan ga abun ga ya kama su matsaloli da yawa. Da kuma ta gwamnati ya duba ya komo da shi ko ya musaya musu wani aikin da ya kamata ya musaya musu.
Jami'an gwamnati dai sun ce ba an dakatar da karban harajin hanyar mota din ne don jefa rayuwar masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali ba.
Bari dai za ku mure shi suno za duba. Don she ka gani su wayannan mutane da aka yadda da su. Aka yadda da imanin su, aka yadda kuma da haƙƙin su. Shi yasa kowane lokaci zai komo irin yadda da gwamnati ya yadda da su wannan da farko aka sa aikin hannun su. Suno za kuma sa aikin hannun su amma ba an manta da su bane. Abinda muke roko ne muna roko su yi hankuri kadan saboda inda suke ci kenan. Mun san da zaman wannan abu. Kuma muna fata mu yi inda za a yi irin wannan abu kuma ya komo su kuma samu aikin su suna yi.
Hamza Adam, taskar VOA daga Kumasi, Ghana.
Madalla, a gaida Hamza Adam.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo dangane yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Samu soba labarin wasanninmu na wannan makon da jamhuriyar Niger, inda a ƙarshen makon da ya gabata ne hukumomin ƙasar ta hanyar ministan wasannin jamhuriyar Niger sai kuduro sokawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta 'yan ƙasar masu bugawa a cikin gida gagarumin marhaba bika. Wannan ko ya biyo bayan ƙarƙarewa a matsayi na hudu na kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da ake ce mashan na 'yan wasa da ke buga a cikin gida da jamhuriyar Niger ta samu a ƙasar Algeria. Jamhuriyar Niger din dai shine karanta na farko da take kai a wannan matsayi, inda ta kwashe sama da sifa miliyan 300 a ƙarshen wannan wasar nata. Idan kuna tune, ƙasar Algeria mai masaukin baki ta sha kashi a wasan ƙarshe a hannun ƙasar Senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida, bayan ƙungiyoyin biyu sun share sama da minti 120 suna fafatawa. A ci gaba da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya na club zakaru a nahiyoyin su a ranar yau Talata, Flamengo na can na bugawa da Al Hilal, yayin da ranar gobe Laraba, idan Allah ya kai mu, Real Madrid ta kasar Spain ke gogawa da Al Ahli ta kasar Misr. A kasar Birtaniya ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ce ke shirin sha babu dadi da zaran wani committee mai zaman kansa ya kammala bincike. Abin ko ya shafi da ruruwan ke ta haddi game da kashe kuɗaɗe
ba bisa ka'ida ba da ake zargin kungiyar ta yi. A da ƙarshen shekara 2008 ne wani kamfani na adaddiyar daular Larabawa ya sayi club din na Manchester City na ƙasar Burtaniya a kuɗi €260 million, kuma ya kuduri tabbatar da kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya, inda ko a shekara 2021-2022 kungiyar ta ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ƙasar Burtaniya ta ci ribar €687 million. Yanzu dai abin kallo shine ko wane sakamako ne wannan kwamitin zai fiddo, ko kuma wane sirri ne zai bankaduwa game da Manchester City game da irin yanda ta kashe kudade ba kan kaida ba. A wasannin tennis kuwa, kusancewa a yau 7 ga watan Fabrairu shekara 2023, shekara guda kenan cewa da yar wasar tennis ta kasar China Peng Shuaiya ta yi batun dabo bayan hirar da ta yi da mujallar kasar Faransa ta wasanni mai suna L'Equipe. Daga bisani yar wasar ta yi kausar zargi ga wani kusar gwamnatin kasar China da ta ce ya yi lalata da ita da karfin tsiya. Kwamitin duniya na tennis ya ce yana magana da ita yar wasar yanzu haka, amma har yanzu bai bayyana ina yar wasar take ba. Shi ko kwamitin shari'a wasannin tennis na duniya ya ce har yanzu bai samu damar yin gaba daga ba da yar wasar ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Joe Biden na shirin gabatar da jawabinsa na biyu a daren yau Talata, a wani muhimmin lokaci bayan lashe rabin wa'adinsa na shekaru hudu yana shugabancin kasar, inda Amurka dama ke ganin bai yi abin a zo a gani ba. Ya zuwa yanzu yayin da yake shirin kare kansa ta hanyar bayyana Amurka nasarar da ya samu. Wani sabon rahoton ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na Washington Post da ABC News ya gano cewa kashi 62 cikin 100 na Amurkawa suna tunanin gwamnatinsa ba ta tsinana komai ba ko ya yi aiki kaɗan a cikin shekaru biyun da ya yi. Yau Talata, masu aikin ceto a Turkiya da Siriya sun ci gaba da aikin gano mutanen da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa yankin jiya Talata, tare da halaka mutane sama da 7,200. Bayan samun yanayin sanyi mai tsanani, an samu ƙarin wasu girgizar ƙasan kwana guda bayan da girgizar mai ƙarfin maki 7.8. Fiye da 20 daga cikinsu sun auna girmansu ya kai maki 4 na ma'aunin girgizar ƙasa, inda suka girgiza yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Wani sabon rahoto na shirin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ya yi gargaɗin tsatsauran ra'ayi na ƙaruwa a yankin kudu da hamada Sahara, tare da yin barazana kawo koma baya ga ci gaban da aka samu don yan baya masu zuwa nan gaba. Ƙasashen Afirka da ke kudu da hamada Sahara sun zama sabuwar cibiyar tarzoma a duniya, inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a shekarar 2021. Fiye da kashi 1/3 na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen Afirka hudu kawai, wato Burkina Faso, Mali da kuma Nijar da Somalia. Fiye da mutane 10 ne suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a kudancin ƙasar Peru. Hukumomi sun ce wasu da dama sun jikkata ko kuma sun ɓace a cikin bala'in wanda ya afku sakamakon ruwan sama da aka shafa kwanaki da dama ana yi a yankin. Ƙauyuka da dama na ƙarƙashin tarin laka da duwatsu, inda yankin da ya fi shafa shi ne ƙaramar hukumar Nicolas da ke lardin Kamana. Aƙalla mutane 38 ne suka mutu, yayin da wasu fiye da 130 suka jikkata sakamakon faɗan da aka shafa kwanaki biyu ana gwabzawa a garin Las Anod da ke gabashin Somaliland. Jami'an kiwon lafiya sun kuma bayar da rahoton cewa babban asibitin birnin Las Anod kwanaki biyu an gwabza faɗa a gurajen. Muna nan muna fuskantar gobara hudu wanda ta lalata wasu sassan ofishinmu, in ji Ahmed Muhammad Hassan.
To masu sauraro, da haka kuma ku kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfili Hashim Gumel da ya tayyana gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Fitta Sulemani yana nake muku fatan alkhairi ga nan sashen House na Murya Amurka a birnin Washington DC ku kwana lafiya ma assalamu